بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ بدأ فسر الكتاب في حس المسلم، يو زامو إدارتي نترى إن شاء الله زامو تاشي أذكار النوم. أذكار النوم واتو ذكر إن دعاك إي لوقة تنين بجي تأتبتا السنة من ذو الله صلى الله عليه وسلم أبو بوا ديوة ودن ديك إي كافي نين بجي كوكا يسو قبادية كوكا دووني يو وذوكما كدوونا. نفرقو ما ليتي كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ثم يمسح بهما ما استدعى من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. ما ليتي يجمع كفيه وتيدم تيزوين بجي زي تتر عينهم tafin hannunsa guda biyu, wato ya hada su ride haka kamar mai karban addu'a. Sun ma yanfusu fihima, sannan sai tofi a ciki, a cikin hannayen, ko ya zama tofi mai dan yawo kadan ba da yawa ba, ko kuma ya zama na babu yawon ya tofa iska kawai kamar yadda wasu suka fassara. Fa yaqra'u fihima, sai ya karanta a cikin tafin hannun nasa wayannan surori guda uku, qul huwallahu ahad zuwa karshe da falaqi da nasi. Idan ya karanta thumma yamsahu bihima mastada'a min jasadi, sannan sai ya shafa da hannayen nasa duk inda ya samu iko na jikinsa, ko ina ya shafa a jikinsa bayan ya karanta wayannan surori. Yabda'u bihima ala ra'sihi, zai fara da shafa hannayensa a kan kansa, wa wajaihi da fiskansa, wato daga sama zai dauko. Wa ma aqbala min jasadihi, da duk abin da ke gaban fiskan, abin nan gaban jikinsa, in ya shafi kansa da fiskansa sai ya shafa jikinsa ta gaba, sannan sai ya dawo ta baya ya shafa. Zai yi hakan salah, yaf'alu zalika 3 marrat, zai aikata haka sau uku, zai aikata haka sau uku. Wannan ya inganta hadisin Bukhari da Muslim, wanda Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ya taro zuwa ga shimfudan a kowane dare yakan hada tafin hannunsa guda biyu, sannan yayi tofi a cikin su, sannan sai ya karanta waɗannan surorin, qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas, sannan sai ya shafi jikinsa duk inda ya samu dama, ya fara da kansa, sannan fiskansa, sannan ya fara da ta gaba gaban jikinsa, sannan ya shafi bayan, yana aikata haka sau uku. Hadisin Bukhari da Muslim. Qul huwallahu da falaqi da nasi, mun fassara su a can baya, ba sai mun mai ta yanzu ba. Sai dai wannan hadisi akwai iskali a cikinsa, akwai iskali a ciki. Me iskalin? Shine zahirinsa ya nuna sai ka yi tofin kafin ka karanta qul huwallahu da falaqi da nasi, kamar yadda ya faɗa haka haka yazo a hadisin ma, ya jama'u kaffai, ya hada tafin hannunsa biyu haka, ya hada su wuri daya, sun ma yanfutu fi ma, sannan sai tofi a cikinsu, fa ya qara'u, sannan ya karanta, don an sa fa'un, sai ya karanta qalatil, qul a'udhu bi rabbil abin nan, qul huwallahu da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas. Sai an yi karatu ne ake tofi, ko tofin ake farawa kafin a karanta? inda dai aka saba a dukkan yanda hadisai suka nuna da yanda ake ruqya sai an karanta sannan a tofa. Wannan kuma hadisin zahirin sai nuna cewa sai an tofa kafin a karanta. To sai malamai suka yi masa fassara kala-kala. Domin babu wani malami daga cikin magabata da yake sai ka yi tofin kafin kai karatu. Ba wanda ya fahimci wannan haka. Duk da cewa yanda lafuzan suka jero za ka iya fahimta haka, amma ba malamin da ya faɗi haka. Suka ce don ba fa’ida, sai ka karanta ka tofa. To me ake nufi da ya jama'u ka fai sun mayan fusu fi ma faya ƙara'u? Da ma wawun aka sa waya ƙara'u za a ce waya ƙara'u ne wa yan fusu. Alwawu la tufidu tartib ga wanda ya san nahwu. Sai a ce in wawun ne ba matsala ba ne, za a iya taqdimi da ta'khiri. So da haka malamai suka ce sun mayan fusu nan sai ya yi niyan yin tofi. Ya yi azama zai yi tofi amma idan ya karanta ƙul huwallahu da falaq da nafi. In ya karanta sai ya tofa. Ko kuma abin da ake nufi, kowane karatu in ya yi sai ya yi tofi, in ya sake wannan karatun ya yi tofi, in ya yi wannan ya yi tofi. Ma'ana ka karanta ƙul huwallahu sai ka tofa, ka karanta falaki ka tofa, ka karanta nafi ka tofa. Sannan sai ka sake dawa, ka ƙara maimaitawa, ka sake dawa, ka ƙara maimaitawa. Shi yasa aka gabatar da faɗan tofin kafin a faɗi kira. Saboda za ka yi karatu ka yi tofi, sai ka sake wani karatun kai wani tofi, ka sake wani karatun a haka har kai sau uku. Ko ta sura in ka karanta sai ka tofa, in ka gama ta kai ta gabanta ka tofa, ta gabanta ka tofa, sannan daga ba kuma ka sake ƙarawa har sau uku. Wasu ka ce shi yasa aka fara faɗan tofin da farko kafin karatu. Amma abin da ake nufi shi ne sai ka karanta kafin ka tofa. Sai ka karanta kafin ka tofa. Wasu malamai suka ce ko dai wannan masu riwaya ne suka yi kuskure suka yi wahami ko masu rubutu. Mai riwaya wanda ya ruwaito hadisin maimakon ya ce ya jama'u kaffaihi fa yaqra'u fihima qul huwallahu da falaki da nasi sai ce thumma yanfusu fihima, sannan ya yi tofi a cikin hannu. Maimakon ya faɗi haka sai ya yi kuskure ya gabatar da tofin kafin ainihin wato abun nan din kafin karatu. Sai da wani malami ya musu raddi ya ce الثقات الروات الثقات العدول بكمات اخذها اسما امين تتو عدلي بكمات اتي سن wannan kuskuren ba musamman hadisin Bukhari da Muslim. Sai dai haka lafuzan hadisin suka zo yanda Aisha ta karantar da shi, amma abinda ake nufi a gabatar da karatun kafin tofi kamar yanda Allah ta'ala ya ce fa iza qara'ta alqur'ana fasta'iz billah. Zahirinsa in ka karanta alqur'ani ka nemi tsari daga shaitan, in ka karanta alqur'ani ka gama to sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. To yanzu da ta'awizi ake farawa, babu malami guda ɗaya da ya fahimta daga wannan aya yace sai ka gama karatun ka sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'a, in ka zo fara karatun sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sannan sai kai kira ka. Amma zahirin ayan ta ce fa iza qara'ta alqur'ana, in ka karanta alqur'ani fasta'iz billahi ka nemi tsari da me daga shaitan. Kenana nufin fa iza aratta qira'atal qur'ani, in kai nufin zaka karanta alqur'ani ka nemi tsari daga shaitan. To wannan ma in kai nufin ma'ana zaka in ka karanta wa'annan, in ka karanta wa'annan abubuwan to kai tofi, shine ake nufi. Wasu kuma suka ce masu rubutu ne nusa su suka yi wannan kuskuren. Akwai wasu mutane sana'ansu kofi, lokacin ba inji na buga littattafai, in kana son Bukhari sai ka zo ka biya shi kuɗi shi ya iya rubutu da sauri, sai ka aro littafin wajen wani malami sai ya kofa maka sai ya mika maka sai ka biya shi. To garin sauri su suka canja wannan, haka wani ya faɗa. Wannan kuma zai iya da yawa ana samun irin wannan kurakuren a cikin littattafai wanda masu rubutu ne saboda gaggawa sai su yi kuskure a cikin rubutu, amma malamai suna ganewa, suna gane hakan. So da haka ala ayi halin abinda wannan hadisi yake nufi dai ko da baka gane yanda fassaran take ba sai ka karanta qul huwallahu da falaq da nafi, sannan kai tofi a hannun naka, sannan ka sake karantawa ka tofa, ka sake karantawa ka tofa, sannan sai ka shafe jikinka gaba ɗaya, ka fara da sama kanka fiskanka ka shafe ko ina gaban jikinka, sannan ka koma bayan jikinka ka shafe. Da fatan Ubangiji ta'ala ya tsare ka daga wannan. Shi yasa Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo kwanciya a wurin ainihin shimfiɗansa to yakan haɗa tafin hannunsa ya karanta wa'annan surorin, sannan ya shafe jikinsa gaba ɗaya sau uku. Wannan in kai haka Ubangiji ta'ala zai kare ka daga dukkan kowane irin sharri. Addu'a ta gaba ita ce الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وانا يتشاكي شو آيات الكرسي مظلا سسمعين أكارن تاتا كما عند بخاري رويتو حديث عند حديث أبو هريرة حديث أبو هريرة ولكن مظلا سسمعين أكارن تاتا دهيدا أبو هريرة رضي الله عنه يتي مظلا سسلم آياباني قادن زكا رمضان نقول دهيدا كدواني يزوي الأوقع إنن sai yazo yana kula yana gajinta da daddare sai wani mai zuwa sai yazo masa sai dinga kwasan abincin yana kwasa to wani yazo daddare yana ji ba Abu Huraira sai ya kama shi sai ya kama shi yace wallahi sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na kai ka gaban manzon Allah Abu Huraira bai san shedan bane yace sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai yace masa a'a ni fa ina da matsala yace ni ma bukaci ne ina da bukata matsananciya kuma ga iyale sun min yawa bani da komai ka tausaya mini shike na burera sai ji tausayin sa sai dale shi tunda shi ma bukati ne da yazo wajen manzala sallama kafin ya bada labari sai manzala sallama yace masa ya Abu Huraira ma fa'ala asiruka albariha Abu Huraira ya wanda ka kama nan me kuka yi da shi jiya da daddare ya kuka yi da shi yace eh yazo yana diban abinci na kama shi nace zan kawo shi wurinka ya nuna min shi yana da tsananiyar bukata yana da bukata mai tsanani ko shi mai iyale ne da yawa yace in tausaya masa in tsare shi sai ni tausayin sa sai na tsare shi sai yace innahu qad kadzabaka wa sa'ud yace lalle ya maka ƙarya amma zai dawo ina wani iyale yake da su suna cin abinci to da kai ya maka ƙarya amma zai dawo shikenan yace to ni kuma sai na gane lalle zai dawo tunda manzo Allah ta sama yace mini zai dawo ne sai na sai komawa ina gadin abinci sai ya sake zuwa da yazo yana diba na kama shi sai ya sake shi fa mabukaci ne kuma yana da iyale da yawa yana manzo Allah bai ce masa shedan bane ya sake ce masa shi mabukaci ne yana da iyale da yawa yana da bukata mai tsanani ya bar shi ba zai sake dawowa ba shikenan sai ya ji tausayin sa sai ya tsale shi da gari ya waye jojin manzala ta sama manzala ya ce masa ma fa'ala asiruka albariha ya kuka yi da mutumin ka jiya sai ce ai gashi ga abin da ya gaya min amma mai alƙawari bai rai dawo ba sai ce amma inna faqad kadzabaka wa sa'ud ya maka ƙarya zai dawo na sake dawa dare na shida ina gaji ya sake zuwa ina diba sai diba abin ce ke sai na kama shi nace wallahi sai na kai ka gaban manzon Allah sai ce mini a'a karka ka ne ce kwana uku kullun kana ce min ba za ka dawo ba kuma sai ka dawo yace sai na kai ka gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to ka bari zan koya maka wasu kalmomi Allah zai amfane ka da su yace menene yace in ka zo kwanciya a wurin kwanciyanka to ka karanta ayatul kursi har zuwa karshe idan ka karanta ta ba za ka gushe ba Allah yana baka kariya kuma babu wani shedan da zai cutar da kai Allah zai kare ka daga shedan har zuwa gari ya waye wato zai kare shi daga sharrin aljani kangararrun aljani shikenan sai gari ya waye sai manzo Allah ta sama sai hadu da Abu Huraira sai ce Abu Huraira ya kai da mutumin ka jiya sai ce eh ya riya cewa wai akwai wasu kalmomi da ya koya min Allah zai amfane da su zai kare ni daga sharrin shaitan kuma Allah zai kare ni daga dukkan wani sharri in na karanta lokacin da zan kwanta sai ce menene sai ya faɗa masa gashi ya ce in karanta ayatul kursi in nazo kwanciya zan samu kariya daga shaitan kuma Allah zai kare ni har zuwa gari ya waye sai manzo Allah ta sace masa sadaqaka wa huwa kazu ya yi maka gaskiya anan cewa ayatul kursi tana maganin shaitanu da aljani amma shi makaryaci ne ma'ana mai yawan ƙarya ne asalin aljani shine suna da yawan ƙarya da shaitanu yace amma anan ya yi maka gaskiya sai yace ka san wane ne wannan mutum naka yace ban sani ba yace shaitan ne yake zuwa maka wannan dirare guda uku to kaga shaitan ya karantar da Abu Huraira ayatul kursi maganin aljani in yazo kwanciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace haka abun yake kenan gaskiya ana karban ta ko daga bakin waye karka duba waya ga maka ka duba me ya faɗa maka kawai in gaskiya ya faɗa ko waye ne tana nan a gaskiya ko shaitan ne in kuma ƙarya ne ko min waje ta kansa ba daidai bane abun da ya ga maka kuskure ne saboda haka za a duba me aka faɗa to wannan in ka zo kwanciya ka karanta ayatul kursu ubangiji ta'ala zai kare ka daga dukkan sharri zikiri na gaba amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ونجيما حديث بخاري دا مسلم سكر ويتوشي إنجتشن حديثي دا حديث أبو مسعود البدري يتي مزان الله صلى الله عليه وسلم يأتي دوان دي كارنتا wayannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara a cikin dare yace kafatahu sun isa su kare shi zai samu kariya daga wajen ubangiji ta'ala a wannan dare ba abin da zai cuta shi duk wanda ya karanta wayannan ayoyi na ƙarshe bari mu fassara su amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abin da aka saukar masa daga wurin ubangijinsa shine alqur'ani wal mu'minuna mu'mine kuma sun yi imani da abun da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani kullun kowannen su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su mu'minai din kowa daga cikin su amana billahi yayi imani da Allah wa malaikatihi da malaikunsa wa kutubihi da littafansa da ya saukar daga sama wa rusulihi da manzoninsa da ya aiko kuma la nufarriqu baina ahadin min rusuli sun ce ba ma bambance tsakanin ɗaya daga cikin manzonin Allah wato ba za mu ce mun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za mu yi imani da annabi Isa ko Musa ba ba za mu yi haka ba wato ba za mu yi irin na Yahudu da Nasara ba Yahudu suka ce sun yi imani da annabi Musa amma ba su yi imani da annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nasara suka ce sun yi imani da annabi Isa amma ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu kuma la nufarriqu baina ahadin min rusuli duk manzannin gaba ɗayan su mun yi imani da su tun daga zamanin annabi Adam har zuwa yanzu tun daga annabi Nuhu har zuwa yanzu ba manzon da za mu ƙaryata in ka ƙaryata manzo ɗaya to duk sauran ma ka ƙaryata su don ubangiji ta ce kazzabat qaumu nuhin almursalin mutane annabi Nuhu sun ƙaryata manzanni gaba ɗaya tare da cewa annabi Nuhu shine farkon manzo guda ɗaya suka ƙaryata to mutanen annabi Isa ko kuma Kirista da suka ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sun ƙaryata annabi Isa ma Yahudu suka ƙaryata manzo Allah sun ƙaryata annabi Musa alaihi wasallam mu kuma dukan muka yi imani da su muna girmama su muna daraja su shi yasa babu addini mai adalci irin addinin musulunci duk kristancinka duk yahudancinka mun yi imani da annabinka kuma ba za mu yadda a cutar da shi ko a taɓa shi ba muna karrama shi muna daraja shi amma kai ko baka yi imani da namu ba kana zagin namu addinin musulunci haka ya tsara inda in kace baka yi imani da annabi Isa ba to baka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yace wa qalu sami'na wa ata'na mu'minai suka ce mun ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun ji abinda Allah ya faɗa wa ata'na kuma mun bi ghufranaka ya Allah muna neman gafaranka rabbana ya mahalicin mu wa ilaykal masir makoma izuwa gare ka ne makoma izuwa gare ka ne yazo a hadisi in mu ce wannan addu'a sai Allah ya ce kad fa'altu na aikata yawan Abdullah bin Abbas Abu Huraira sai ce na'am nayi haka ne to da kun gufranaka muna neman gafaranka rabbana ya ubangijinmu wa ilaykal masir makoma izuwa gare ka ne zuwa gare ka zamu koma ranar alkiyama ka mana hisabi Allah ka gafarta mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsorawa rai sai abinda zai iya duk abinda ka zaka tsora ma addinin musulunci zaka iya ne Allah bai tsora maka abinda ba zaka iya ba bai ce ka je ka ciccibi dutsen Uhud ka kawo da shi daga inda yake ka mai da shi gefe ba don wannan ba zaka iya ba amma yace kai sallah kai azumi kai zakka duk zaka iya ne in kuma ka kamu da rashin lafiya yanda ba zaka iya ba sai Allah ya dauke maka ko ka kamu da talauci da kana cire zakka yanzu baka da jari baka da arziki sai ya dauke maka zakkan ba za ce sai ka je kuma kai aikin karfi ka tara kudin da ya kai ka cire musu zakka ba Allah bai tsora maka wannan ba saboda haka duk abin da ba zaka iya ba addinin musulunci kuma sai a sauƙaƙe maka shi laha ma kasabat duk abin da rai ya aikata na kyakkyawan aiki laha nasa ne wato za a bashi kyakkyawan sakamako akan wannan za a bashi lada wa alaiha maktasabat duk abin da rai ya aikata na munanan ayyuka kuma alaiha yana kansa ma'ana zunubin a kansa yake wannan kamar ayoyi guda biyu ne wa laysa lil insani illa ma sa'a ba mutum ladan aikin wani sai abun da ya aikata na alheri, sai a bashi ladan. Kuma wala taziru waziratun wizra ukhra, laifin wani baya shafan wani. In ka tashi ranar alkiyama ka ga zunubai kaya da yawa a kanka, to kai ka jawa kanka, ba dauki laifin Zaidu da Amru da Bakaru aka tsora maka ba, naka ne, ba a tsora wani laifin wani. Rabbana ya ubangijinmu la tu'akhidhna, karka kama mu in nasina, in muka manta. Abun da ya zama wajibi mu yi shi sai muka manta, Allah karka kama mu da shi. Kan mutum ya manta bai yi sallan azhar ba, har ya mutu bai tina ba, Allah bai zai kama shi da wannan ba. Wani abu na wajibi ka manta baka yi shi ba. To rabbana la tu'akhidhna in nasina, ya Allah karka kama mu in muka manta, ba mu aikata wani abu na wajibi ba. Ubangiji ta lace qad fa'altu, kamar yadda zuwa hadisin musulmi, na aikata haka, mana ba zan kama ku da abin da kuka manta ba ku yi ba. Au akhtana, ko muka yi kuskure a garin sallah sai kai kurakurai saboda jahilcinka ko kuma saboda kusurinka, sai kai kuskure a sallanka ko kuma wani ibada kai kuskure ko aikin hajinka, ka roki Allah ta'ala ya me kar ya kama ka da wannan kuskure din, mana ba da gangan kai ba, baka yi da ganganci ba. Allah ta'ala ce qad fa'altu na aikata, duk abin da kuskure kai sai Allah ya dauke maka shi. Rufi'an ummati al-khata wa an-nisyan wa tukriu alayhi, kuskure da mantuwa da tilastawa, a tilasta maka kai abu na haramun, Allah ya dauke maka wannan laifin. Rabbana ya ubangijinmu wala tahmil alaina, karka tsora mana isran nauyi, kama hamalta wa alal ladina min qablina, kama yanda ka tsora wa'inda suke kafinmu, kama yanda ka tsora wa'inda suke kafinmu. Me nauyi a ce na jaza in ta taba jikinka sai ka yanke iya rigan iya wurin, in tufafi ne, in jiki ne sai ka kankare jini ya fito, nan ne ka tsarkaka daga me, daga ainihin najasanka. Sannan idan mutane suka tuba, in da su tuba ne kun yi laifi, mutum ya yi laifi, in zai tuba sai a ce ya kashe kansa, sai a haɗa masu laifin mutum goma a ce ku kashe junanku kawai, sai ku kashe kanku na sannan a karɓi tubanku. Saka wannan nauyi ne, ganima ka je ka yaƙi ka ci ganima, sai dai wuta ta zo daga sama ta ci ganima, amma ba za ka amfani da ganima ba. Duk aka ɗauke wannan, Allah ta ce qad fa'altu, in najasa ta taɓa jikinka ka wanke da ruwa, tufafinka ka wanke da ruwa. Idan kai sabon Allah kana kunci kan gadonka kai na dama da niyan ba za ka koma ba, ka ce astaghfirullah, sai Allah ta'ala ya gafarta maka. Kaga ya dauke wannan nauyin gaba daya. Shi yasa yake kamar yanda ka tsora waɗanda suke kafinmu, an tsora musu abubuwa da yawa na wahala. Rabbana wala tuhammilna, ya Allah karka tsora mana ma la taqata lana bihi, abinda bamu da iko da shi, kamar bala'i da masifu a tsora mana wanda la qibala lana biha, ba za mu iya tinkaran su ba, ba za mu iya hakuri a kansu ba. Allah karka tsora mana wannan, Allah karka jaraye bala'in da ba za ku dauka ba. Allah ya ce qad fa'altu na aikata kan, ba za a jarabe ku ba da bala'in da ba za ku iya dauka ba. Wafu anna, Allah ka mana rangumi, ka mana afuwa, ka yafe mana zunuban da muka yi maka. Wa ghafir lana, ka gafarta mana, ka lullube mana laifuffukan mu, kar ka tona mana asiri a gaban jama'a, mutuncin mu ya zube. Yanzu sabon Allah da kake, in ba rubin asiri ba, inda za a rubuta a goshinka kana yawo a hanya, sallama wani bai zai maka ba, wallahi ko magana bai zai maka ba wani. To amma ka kai sabon Allah ka, Allah ya rufa maka asiri, sai ka fito fesas ɗinka kana tafiya, ana girmama ka, ana daraja ka, ana ganin ka salihin bawan Allah, mutumin kirki. To wannan gafara ce ta Ubangiji ta'ala da rufin asiri. Warhamna, Allah ka ji kanmu, ka tausaya mana, kada nan gaba ko mu je mu afka su laifuffukan, ka kare mu daga wannan. Anta maulana, Allah kai ne majibincin al'amuranmu, fansurna, ka taimake mu halal qaumil kafirin, akan mutane kafirai mu yi nasara akan su, kada su ci galba akan mu. To wannan addu'an, wannan ayoyin ka karanta su a lokacin da za ka yi bacci. Addu'a ta gaba, bismika rabbi wa batu jambi wa bika arfau, fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fafasha bima tafazu bihi ibadus salihin. Ka karanta wannan addu'an ita ma lokacin da za ka yi bacci. Wannan ya tabbata hadisin Bukhari daga hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace idan ɗayanku ya zo wurin shimfiɗansa zai kwanta, to ya kama wani ɓangare na kurjallensa ko rigansa ya karkaɗe ainihin shimfiɗan nasa, sai ka karkaɗe ke, saboda mutum bai san ne ne ya zo kan wannan shimfiɗansa bayan ya batta ba, kila wani ƙwaro ko kunama ko maciji ko wani abu mai cizo, sai ka karkaɗe ka karkaɗe kafin ka kwanta, sannan sai kai wannan addu'a. Idan mutum yayi sai karanta wannan addu'a, bismika allahumma, bismika rabbi, da sunanka ya ubangiji na, wa batu jambi, na aje haƙarƙari na, wato sasanni na, don ana kwanciya ta ɓangaren dama, da sunan ka ne nake ajiye sasannin jikina, wa bika arfa'u, kuma da albarkan sunan ka ne nake daga jikin nawa in na farka. Fa in amsakta nafsi, idan ka kame raina, wato ka dauki raina daga kwanciyan ban tashi ba, farhamha, ka ji karran, wato ka tausaya wa ran, ka sashi a rahamarka. Wa in arsaltaha, idan kuma ka sake ran, ka sake dawo min da shi na farka daga bacci na ina raye, fa hafazha, ka kiyaye ran nawa, bima tafazu bihi ibadaka salihin, da abin da kake kiyaye bayin ka nagari da shi, wato ka tsare ni daga dukkan bala'i da sabon Allah. Mutum sai wannan addu'a, kaga ka tsare kanka, ka tsare addinin ka kenan, ka nemi kariyan lafiyan ka da kariyan wato ainihin addinin ka. Wannan riwayan Bukhari kenan, kuma shine lafazin sa, duk da malai ya ce muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi, amma wannan shine lafazin Bukhari, ya sha bamban da lafazin Muslim din. Lafazin Muslim din kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, idan mutum ya zo wajen kwanciyansa, to ya riki wani bangare na rigansa ko kurjallensa, zaninsa ko wani tufafinsa, ya karke shimfidansa da wannan, sannan yayi bismillah wal yusammillah, mana zaka kade shimfidanka kai bismillah. Na gaya muku, na ba ku lakani cewa aljani baya son bismillah, inda duk abun da zaka yi kana yin bismillah, to kai maganin aljani kenan, baya son haka, abun yafi karfinsa. So da haka, in zaka kade shimfidanka kai bismillah, kade, in ma akwai aljani akan shimfidanka, kade shi kenan gaba daya, sai yi gaba. Yace saboda baka san menene yazo ya kwanta akan shimfidan naka wa, bayan ka tafi ka karkade ka kade kafin ka kwanta. Sannan yace idan mutum kuma yazo zai kwanta a wurin kwanciyar nasa, ya kwanta akan bangaren jikinsa na dama, bangaren jikinka na dama za ka kwanta akai. Wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka gaji sai ka dawo bangaren hagu, in duka bangarori biyu suka gaji sai ka yi rigingine, amma banda rubda ciki. Rubda ciki haramun ne a addinin musulunci, kwanciyar shaytan, kwanciyar yan wuta ne, kamar yadda yazo a hadisi. Bangaren ka na dama in ka gaji hagu, in ka gaji kuma ka yi rigingine. Sannan mutum ya kwanta bangaren sa na dama, sai ya ce, subhanaka allahumma rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u, fa in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fafazha bima tafazu bihi ibadaka salihin. Kun ga kuma bambanci da na musulmin ko shi musulmin cewa subhanaka allahumma rabbi wada'tu janbi, Bukhari kuma bismika rabbi wada'tu janbi, kowanne hadisin ingantacce ne. Bismika allahumma ko kuma subhanaka allahumma, sarki ya tabbatar maka ya Ubangiji Rabbi mahalicina, bika wada'tu janbi, da sunanka ne nake tsora ainihin wato sasannina. Fa in afa'i wa bika arfa'u, kuma da sunanka nake tsagawa. Fa in amsakta nafsi, idan ka rike raina na tafi ta can, faghfir laha, ka gafarta wa ran. Wa in arsaltaha, in ka sake ran kuma, fafazha bima tafazu bihi ibadaka salihin, ka kare ni da abin da kake kare bayinka nagari da shi. Sai mutum ya haka, kaga ya nemi kariyan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, in kuma ya tafi ta can ya nemi rahamar Allah da gafaran Allah. Allahumma bika nan na gaba, Allahumma bika khalaqta, Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaytaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha, Allahumma inni as'aluka al-afiyata. Wannan hadisi Bukhari da Muslim, wanda Abdullah ibn Umar ya ruwaito. Yace Abdullah ibn Umar ya umarci wani mutum, yace in ka zo kwanciya kai wannan addu'a, Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fa'afzha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiya. Yace in zai kwanta yayi wannan, sai mutum yace masa, kaji Umar, Umar ne kaji daga bakin Umar ya koya maka hadisin nan? Wai Umar din shine baban shi Abdullahi dan Umar din da ya koya masa wannan addu'a. Yace kaji Umar ya faɗi wannan? Yace naji shi daga wanda yafi Umar, samitu min khairi Umar, ko min khairin min Umar, naji shi daga wanda yafi Umar, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar ya fi manzala, ya fi baban sa Umar. Ko da kai ce wannan daga wajen manzon Allah naji, ba ma maganan wato sayyidina Umar ba. Sai karanta masa wannan manzala kenan, shi yake fadan cewa in zaka kwanta kai wannan. Fasaran shine, Allahu ya Allah, innaka tabbas, kai ne khalaqta nafsi ka halittaina, wa anta tawaffaha, kai ne kuma mai daukar rai. Asalin wannan wa anta tatawaffaha ne, tatawaffaha, sai aka shafe ta'ul mudari'in, wanda kuma ya halatta a larabci da yawa, akwai shi a Qur'ani da hadisai da sauran waƙoƙin larabawa. To da haka, wa anta tatawaffaha ba fi'ili mazi bane, fi'ili mudari'i ne. Wa anta tatawaffaha ma'anansa, amma tawaffaha din zaka ce kai. Wa anta tatawaffaha, kai ne kake daukar raina, لك مماتها متورن ناغريك إنك قدام ماك كشرن ومحياها دكما رايوان دينا عنك وبنجي تعالى إنك قدام ماك رايران سنن سيتي إن أحييتها إن كرايرن وفافلها كشايرن وإن أمتها إن كشرن فغفر لها كغافر تاورن اللهم إني أسألك العافية يا إنا رو يا الله إنا روقنك كباني لا فيها دك دكما بلائي إنك فتيوانا سيكا كونتا kaga kowane ka ka dau wancan ko ka dau wannan ko ka hada addu'o'i da yawa addu'a ta gaba Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak wannan kuma ya tabbata hadisin Abu Dauda da Tirmidhi daga hadisin Barra ibn Hazim yace manzo Allah ta sanar in yana son yayi bacci yakan dora hannunsa akan karkashin kundukokin sa na dama wato karkashin fiskan sa haka kuma tunsa sai kwanta akan hannu sannan sai karanta wannan addu'a Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak اللهم يا الله قيني ككيايني عذابك عذابك يوم تبعث عبادك رانا ذاك تاد باينك الله ككاري عند عذابك رانا القيامة شيني معنى وانا الدعاء الدعاء تقوى باسمك اللهم أموت وأحيا وانا حديث بخاري ده مسلم سكروتو ده حديث حذيفة بن اليمان يتي مزالة سنة إن يناسون يبتشي سيتي باسمك اللهم أموت وأحيا ده سونانك يا الله تعالى نكي متوى كما ده سونانك نكي رايوه sai ka fadi wannan in zaka kwanta zikiri na gaba subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 wato subhanallahi kai subhanallahi 33 sau 33 sannan ka ce alhamdulillahi sau 33 ka ce allahu akbar sau 34 in ka da ya zama dari in ka zo wurin kwanciyanka wannan kuma ya tabbata hadisin bukhari da muslim daga hadisin sayyidina ali yace fatima radiyallahu anha ta koka irin yanda hannunta ya kanta saboda nika matar sayyidina ali kenan irin manzo Allah sallama tana suna irin markata abu akan dutsen nikan na hannunta har ya kanta sai ta koka sai ta ji labarin an kawo bayi an kamo bayi na yaki an kawo gidan manzo Allah sallama maza sai ta tafi ta ga manzo Allah sallama tana son a bata mai mata aiki gyar aiki a gidanta saboda hannunta ya yi kanta sai bata samu manzo Allah sallama ba sai ta ga wa Aisha sai ta tafi da manzo Allah sallama yazo sai Aisha tace Fatima ta zo tana kokawa hannunta akwai kanta tana neman ka bata mai mata hidima daga cikin wayannan bayi manzo Allah sallama yace haka tace yace shikenan da dare sai ya tafi gidan Fatima sai je sai suna kwance da Sayyidina Ali suka zabura za su tace yace ala rislikuma ala makanikuma ku zauna inda kuke yace naji abinda kuka faɗa naji abinda kuka tambaya yace amma zan koya muku wani abu wanda in kun yi shi yafi a baku bayin yafi a baku masu hidima sai ce in kuka rike wurin kwanciyan ku za ku kwanta ku ce subhanallahi sau 33 alhamdulillahi 33 allahu akbar 34 yace to ku yi wannan in kun zo kwanciya yafi a baku bayi su dinga muku yi a gida shikenan yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban musulmi duniya gaba daya bata da mai mata hidima a gidanta ita take daka take markade take girki take komai wai yanzu wasu bana sai na faɗan wani abu masu wa'azi sai su je su sa mata masu karantar da mata suna koya musu cewa wai ai ba auro ki domin ki yi hidiman gida ba mace ba wajibi ne ta yi girki ko ta yi shara a gida ba an auro ta ne don a kwanta da ita kawai wannan ganin daman ki ne kawai mata sai suka rike wannan suna zuwa suna tarwa da mazajen su bala'i wai ba bauta ne ya kawo su ba ba wannan ne ya kawo su ba kaga wannan karancin ilimi ne wai shi ya iya ilimin sa bai ga inda aka ce mace in ta zo gidan mijinta ta yi shara ta yi wanke-wanke ta yi girki ba wannan kuskure ne ga Fatima radiyallahu anha yar manzon Allah tana girki tana nika tana daka har hannunta yana kanta kuma ba ka mata mai mata hidima ba kuma ba a cewa sayyidina Ali ba wannan ne ya kawo ta ba aka koya mata tasbihi da tahmidi da takbiri sannan kai yar waye ne kake aure a duniyan nan da za a ce ba za ta yi girki ba duk mutumin da ya aure mace wallahi da sharadin za ta wata mata girki ne in dai ame a kasan nan ne don haka al'adan mu ta gudana da zaka zo auren mace sai a ce maka amma fa sharadi ba za ta maka girki ba za ka aure ta ba ha sai dai in kana da wadata yana da kyau ka kawo masu girkin wannan kuma ra'ayin kanka ne kyautatawa ne irin naka alheri ne irin naka da tausayawa irin naka sai ka kawo masu musu hidima amma in baka kawo ba kuma ba za a tambaye ka ba don kafin ta zo ma ta san me take yi kafin auren da ita ta ga uwarta tana yin irin wannan aikin kuma ta san ita ma in ta zo shi za ta yi sai shi kuma za a zo a ce wai babu aya babu hadisi akan wannan idan mutum bai fahimci karatu ba a daina gaggawa a daina rigima ذكري نجب اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت البادن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغننا من الفقر. وأن حديث مسلم مسلم يرويتوش لك حديث أبو هريرة يتي منزل صلى الله عليه وسلم ينا أمرت مؤدم مكذوك ونشام ويونر الدعاء إن كذو ينكونش يا غا فسر الدعاء. اللهم يا الله رب السماوات السبع محل سن سم مي غدا بكوي ورب العرش العظيم محل سن العرش مي جرما ربنا محل تيمو ورب كل شيء محل تيم كون إيرين أبو فالك الحب مي زاغ قوان هذي سي تيرو يبتو أتكين سيدون أن شوكا روا ياتو قاقان سا زاغ ديكا تونا قزا قزا قوان مزارا كو قوان جيرو كو داوا كو واكي idan aka yi ruwa kawai sai kaga kwayan ta tsage tsiro ya fito daga ciki ba me yin wannan sai ubangiji subhanahu wataala shine ma'anan falikal habbi wannawa kuma wanda yake tsaga kwallon dibino annawa jam'u nawa nawatun shine kwallon dibino guda daya annawa kwallon dibino daya Allah ta'ala shine wanda in aka shuka kwallon dibino yake tsaga shi sai fito da tsiro na bishiyan dibino kuma har ya girma ya kama yaya shine mai irin wannan wa munzilat taurati ya kai mai saukar da at-taura wal injil da injila wal furqan da al-qur'ani at-taura littafin da aka saukar wa annabi Musa injila littafin da aka saukar wa annabi Isa al-furqan al-qur'ani littafin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'udhu bika min sharri kulli shay'in ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin kowane abu anta akhidhun bi nasiyatihi wanda kai kake rike da tukulluman sa shine gashin abin nan kansa na gaba ma'ana wanda kai kake jagorantar sa ka jashi yanda kaga dama Allahumma anta al-awwal ya Allah kai ne na farko amma mai risala yace laysa li awwaliyatihi ibtida'un babu faruwa ga farkon nasa shine na farkon da bai da farko kenan tuntunin ubangiji ta Allah yana nan bai da farko don in an ce mutum wannan shine dana na farko kenan akwai lokacin da akai babu shi ko ba kama amma shine na farko wani bai riga shi ba sai aka yi nabi to in an ce Allah shine na farko kar kai tamani da an wani zamanin babu shi a babu faruwa ga farkon nasa to da kai kai da maka ce Allahumma antal awwalu ya Allah kai ne magabaci kai ne wanda tuntunin kana nan fil azal babu wani lokacin da akai babu Allah ta'ala sai ce walaysa qablaka shay'un babu wani abu kafinka wa antal akhiru ya Allah kai ne na karshe falaysa ba'daka shay'un bawani aw bayanka nan ma karka dauka da abun nan karshen nasa yana da karshe in an ce zaidu shine karshen yayana ko kuma shine karshen wato ainihin mutuwa to kaga shine karshen yayana zai zama shine karshe wanda ya rasu ko shine karshe wanda zai zama na babu shi ko shine karshen wanda yazo misali idan alta Allah ta'ala shi na karshe zaka iya tamani cewa kowa in ya ubangiji ta'ala shine karshen mutuwa darasin zai iya bada wannan mana amma ba haka ake nufi ba haka ake nufi ba shi yasa mai risala ce laysa li akhiriyatihi ibtida'un babu laysa li akhiriyatihi inqida'un laysa li akhiriyatihi inqida'un babu karewa ga karshen Allah da aka ce shine na karshe kar kai tamani kuma zai kare ba zai kare ba amma mutane za ce wane shine karshen mutuwa misali malaikun da suke dauke da al'arshi sune karshen mutuwa ko malaika jibril da mika'ilu a cikin abubuwa masu rai to kaga sun mutun da yake nan to Allah bai da karshe kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram duk wanda yake bayan duniyan nan zai mutu amma ubangiji ta Allah kuma zai wanzu dindindin bayanan kenan har abadan abada babu zamani da zai ace babu Allah shi rayuwa ne rayuwan da baya rasuwa wa anta adh-dhahiru Allah kai ne marin jayi falaysa fawqaka shay'un ba wani abu sama da kai marin jayi haka zuka fassara wannan adh-dhahir al-ghalib ko kace Allahumma anta adh-dhahir ya Allah kai ne mabayyani walaysa fawqaka shay'un walaysa babunan falaysa fawqaka shay'un babu wani abu mabayyani sama da kai wato kai ne mabayyani da halittunka in mutum ya halitta ya kalli sama da kasa ya san ubangiji ta'ala yana nan ba wai sama da kasa ba su halitta kansu ba in mutum ya duba kansa ya san Allah ne ya halitta shi ya san me bi halitta kansa shi yasa babu mai inkarin samuwan Allah ai sai dai mulahida wanda zuciyarsu ta sa akwai Allah amma a baki su ce san ba su yadda akwai Allah wa anta adh-dhahir kai ne wanda kake marin jayi ba abin da ke rinjayanka kai ne mabayyani, kai ne wannan an ce akwai Allah, ba mai musun cewa akwai Allah. Sai da wani ya ce ba dole a bauta wa Allah ba, ko ba shi kaɗai ba ne an bauta, amma ya san akwai Allah kuma, subhanahu wa ta'ala. Hatta kafirai da suke bauta wa gumaka sun san akwai Allah. Wani ya zo wajen manzo Allah ya ce alloli nawa kake bauta, ya ce guda bakwai. Guda bakwai, ya ce in ka shiga bala'i wanne ne kake roƙa, sai ya ce na sama. Ubangiji ta'ala. Kaga ya san akwai Allah kuma ya san na sama shi ne mai me ya yi bala'i. Sai ya ce to kai imani da na saman kawai, shi kaɗai. Saboda haka Ubangiji ta'ala ba wanda yake inkarinsa, a bayyane yake. Ma'ana samuwarsa baya buya, don halittunsa suna nuna lalle akwai shi, subhanahu wa ta'ala. Sannan wa antal baɗinu, Allah kai ne mai ɓuya, falaisa dunaka shay'un, babu wani abu mai ɓuya sama da kai. Wannan kuma zatin Allah kenan, ba wanda ya taɓa ganin zatin Allah, babu shi. Saboda haka har annabi Musa da ya nemi ya ga Allah, Allah ta'ala ce lan tarani, ba za ka iya ganina ba. Manzo Allah ya nemi ya ga Allah ba, da ya je sama bai ga Allah ba. Saboda haka kai ne mai ɓuyan da babu wani abu da yake ɓuya sama da kai, ba wanda ya sai ce ya ga Allah. Ƙarya yake yin ya faɗa. Ƙarya yake yi da baki ne ya faɗa, a haƙiƙanin zuciyarsa ya san bai ga Allah ba. Yawa, sai dai don jahilciyar mutum kanta, in ya je ga wani haske haske sai a ce ai shi ne Allah, sai ya dawo ya ga Allah. Ba wanda ya sai ga Allah. Annabi Musa ya nemi ya gani, bai gani ba. Da Allah ya bayyanar da haskensa ɗan kaɗan a Zuri Sina, tun da dutsen ya yi daga-daga, Annabi Musa ya faɗi ya suma. Sai roƙi Allah, ya ce Allah ya gafarta masa, ma neman da ya zai ga Allah, ma Allah ya gafarta masa, ba zai sake ba. Saboda haka Allah a ɓoye yake, ba wanda ya taɓa ganin zatin Allah. Shi ne ai imani da gaibun kenan, ka imani da akwai Allah kuma baka taɓa ganinsa ba. Haka wasu suka fasa, suka ce Allahumma antal baɗin, ya Allah kai ne masanin sirrin kowane abu. Ɓoyayyun abubuwa kai ne masaninsu, falaisa dunaka shay'un, ba abun da yake ɓuya maka. Ba wani abu da zai ɓuya wa Allah, ko a sama ko a ƙasa. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Ko a ƙasa ko a sama, ba abun da yake ɓuya wa Allah jalla jalaluhu. Wannan shi yake nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala. In ka gama wannan sai ka ce iqdi anna daina, ya Allah ka biya mana basussukan da suke kanmu, wa aghnina minal faqr, kuma ka wadata mu daga talauci. Wato ka yi bi Allah subhanahu wa ta'ala, ka girmama shi, sai ka zo kuma ka faɗi buƙatan ka karshe. Allah ya yi maka basussuka da kuma talautin da yake damunka. Allah ya yi mana. Na gaba, alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam min man la kafiya lahu wa la mu'wiya. Wannan Muslim ya rawaito wannan hadisin daga hadisin Anas, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance in zai kwanta yana yin wannan addu'a, yana yin wannan zikirin. Alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah, allazi at'amana, wanda ya ciyar da mu abinci, wa saqana, ya shayar da mu ruwa, wa kafana, ya kare mu, wa awana, ya taro mu. Wana ma'ana muka gama muka ci abinci da rana, muka sha ruwa, ya kare mu a zirga-zirgan da muka yi, sannan muka dawo kuma wurin kwanciyar mu, shine ma'anan wa awana, ya taro mu wajen kwanciyar mu. Sai manzo Allah ya ce fa kam min man la kafiya lahu, dewa wani kuma bai da mai kare shi, wala mu'wiya, bai da wanda zai taro shi. Wani ya bai dogara ga Allah ba, ya dogara da wani ne daban. Addu'a ta gaba, Allahumma alimal ghaibi wa shahadati, فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وأنكما لا تبتد حديث أبو داود الترمذي حديث أبو هريرة سيدنا أبو بكر الصديق وما زال السماء يأمرتش لوسك المومي وأن ذي دينغ فتنسو دسافي ديما. Sai ya gaya masa wannan addu'an, ya ce ka faɗe su da safe da yamma da kuma in ka zo wurin kwanciyanka, wato in za ka kwanta ka faɗe su. Hadisi ne ingantacce ga fassarar nan. Allahumma ya Allah, alimal ghaibi, masanin ghaibu, abinda ke ɓoye, wa shahadati, da faɗake, ko abinda yake sarari. Fatirar samawati, wanda ya ƙirƙiro halittan samai wal ardi da kasai. Rabba kulli shay'in, malicin kowane abu, wa malikahu, ko mai mallakansa. Ashhadu an la ilaha illa anta, na shaida babu wani bauta da gaskiya sai kai. A'udhu bika min sharri nafsi, ina neman tsarinka daga sharrin kaina. Wa min sharri shaitani, da kuma sharrin shaitan. Wa shirkihi, da shirkan shaitan, kar ya sani na masa shirka. Kamar yadda muka faɗa jiya, ya zo a wata ruwa kuma wa sharakihi, da tarkon shaitan, kar ka je ga faɗa cikin tarkon shaitan ya halakar da kai. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, da kuma in aikata wani abu mummuna in jawo wa kaina bala'i. Au ajurahu ila muslim, ko kuma in wani mummunan abu in jawo shi zuwa ga musulmi, wato in jawo musulmi sharri ko wani mummunan abu. Allah ka kare ni daga wannan. shine fasaran addu'a. Addu'a ko zikiri na gaba ya qara'u alif lam mim tanzila sajada wa tabaraka alladhi bi yadihi almulk. Wato zai karanta alif lam mim suratul sajada, sannan ya karanta tabaraka alladhi bi yadihi almulk, ita ce suratul mulk idan zo kwanciya. Wannan kuma ya tabbata a hadisin Tirmidhi daga hadisin Jabir bin Abdullah, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya bacci har sai ya karanta alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin da kuma tabaraka alladhi bi yadihi almulk har zuwa ƙarshe. To da haka manzo Allah baya kwanciya har sai ya karanta wayannan surori, suratul sajada da kuma suratul mulk. Na gaba, Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa fawwabtu amri ilayka wa wajjatu wajhi ilayka wa aljatu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga hadisin Barra' ibn Azib, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa in ka zo wurin kwanciyanka kai alwala irin yanda kake alwalan sallah. To da haka sunna ne zaka kwanta kai alwala irin alwalan sallah. Sai ce sannan ka kwanta bangaren jikinka na dama, sannan ka fadi wannan addu'a. Addu'a ita ce Allahumma Allahumma aslamtu nafsi, ya Allah na miƙa raina izuwa gare ka. Aslamtu nafsi ilayka, na miƙa raina izuwa gare ka, ma'ana ka jani yanda kaga dama duk abin da kace kai zan yi. Wa fawwabtu amri ilayka, na maida al'amari na izuwa gare ka, duk abin da ya faru da ni na yadda kai ne, in alkhairi ne kai ne, in bala'i ne kai ka saukar min kuma kai zaka yaye mini. Wa wajjatu wajhi ilayka, na fiskantar da fiska na izuwa gare ka, ma'ana duk abin da nake yi kai nake wa ita. Wa aljatu dhahri ilayka, na jingina bayana izuwa gare ka, ma'ana na dogara da kai duk wata masifa kai zaka yaye min. Raghabatan, don kwadayin lada, wa rahbatan, da tsoron azaba ilayka izuwa gare ka, wato kai ne zaka kare ni daga azaba kuma kai ne zaka bani lada. Raghabatan, don kwadayi, wa rahbatan, da tsoro ilayka izuwa gare ka, kwadayin lada da kuma tsoron azaba. La malja'a, babu mafaka. Me mafaka? In wani abun tsoro ya same ka kaje ka dan buya a wani wuri, to babu shi. La malja'a, babu mafaka. Wala abun nan ina wuri ne, la malja'a, babu mafaka, wala manja, babu matsira, wato wurin da za a gudu a tsira minka daga azabar ka illa ilayka, sai an koma zuwa gare ka. Ba inda zaka buya, ba mai kare ka daga azabar Allah sai Ubangiji Ta'ala. Sai ce amantu bi kitabika allazi anzalta, nayi imani da littafinka da ka saukar, wa bi nabiyyika allazi arsalta, da kuma annabinka da ka aiko nayi imani da shi. Barra ibn Azib yace da manzo Allah ya koya masa wannan addu'a ko wannan zikirin, sai ya dinga maimaitawa a gabansa. Da yazo wannan wurin amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta, sai yace wa bi rasulika allazi arsalta. Sai manzo Allah yace la wa bi nabiyyika allazi arsalta, maimakon yace wa bi nabiyyika, da annabinka allazi arsalta wanda ka aiko, sai yace wa bi rasulika, da manzonka allazi arsalta wanda ka aiko. Sai manzo Allah yace a'a, ka ce da annabinka da ka aiko. Akwai bambanci tsakanin lafuzan ko? Wato in ka ce wa bi rasulika, da manzonka allazi arsalta wanda ka aiko, kaman ka maimaita ne. Don ka ce rasuluka shine wanda aka aiko ne. Amma in ka ce wa bi nabiyyika, da annabinka, mutum zai iya zama annabi kuma ba manzo ba. In ka ce allazi arsalta wanda ka aiko, kaga annabinka manzonka kenan sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka lafuza na zikiri ba a ruwaito su da ma'ana, ya alata a ruwaito hadisi da ma'ana, amma da sharadin ya zama ba lafuza ne na addu'a ko na zikiri ba, wannan ba za ka ruwaito su da ma'ana ba, saboda wannan hadisi na Barra ibn Azib, inda zai ce wa bi rasulika allazi arsalta, bai kuskure ba ko bai sabon Allah ba. Amma da ya canja yace wa bunna bi rasulika, sai manzo Allah yace wa bi nabiyyika. Sai sa suka ce lafuza na zikiri da addu'o'i ba a ruwaito su da ma'ana, yanda manzon Allah ya faɗe su haka zaka ruwaito su. Haka nan alkal abun nan alkalimul jami ko jawami'ul kalimi, kalmomi da suke tattaro ma'ana da yawa, kaman qul amantu billahi thumma istaqim, ba zaka ruwaito shi da ma'ana ba, a haka yanda manzon Allah ya faɗa haka zaka faɗe shi, don ya tattaro ma'ana da yawa. Inda za a yi shirin hadisin, za a yi littatafai da yawa, mujalladai da yawa. Wannan shine addu'o'in da suka zo a sunna wanda ake karanta su idan za a yi bacci. Kafin ka yi bacci za a karanta, ko ka karanta duka ko kuma ka karanta me wasu daga cikin su gurgurdun abun da ya sauƙaƙa maka. To sai kuma addu'a idza taqallaba laylan, to in kai baccin cikin dare kuma sai ka juya ka farka, wace addu'a zaka yi? Don mutum yakan yi tun da dare sai ji ya da kwanciya ta wannan bangaren, zai juya nan sai ji ya farka, to me zai faɗa? Ga abin da zai faɗa: la ilaha illallah, la ilaha illallahul wahidul qahhar, رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار ذاكر انت وانا ان كجويا cikin dare ba kai ni an tashi bane zaka dan juya ne ka cigaba da baccinka to sai ka karanta wannan addu'a imam hafi ruwaito shi da annasai cikin amadi yawmi wal layla daga hadisin aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya juya da daddare daga baccinsa zai cigaba da baccinsa yana fadan wadannan kalmomin la ilaha illa allah al wahid al qahhar رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار kika karanta wannan kaga wannan ba na tashi daga bacci bane ko domin yi na tashi daga bacci gaba daya fasaran shine la ilaha illa allah babun bauta da gaskiya sai allah alwahid makadeci alqahhar mai rinjaye babun da yake rinjayen sa رب السماوات مالكين سمي والارض da qasai wama bainahuma alaziz alghafar da kuma abun da ke tsakanin su alaziz shine mabuwai alghafar mai yawan gafara sai kuma du'a ulfaza'i fi an-nawmi wama buli wa man buli bil wahsh addu'a in kana cikin bacci sai ka birkita sai ka rikice aka wani abu ya tsori ta kame kamata kai ko kuma aka jarabe ka da wahsha shine haso wato sai mutun ya kasa bacci ya kwanta yayye bacci ya dauke shi sai bacci ya kasa daukan sa sai ji yana jin tsoro to ga irin addu'an da ya kamata yi ko ka baccin ka farka ka tsorita ko kuma ma ka kasa yin baccin kana ta wani tunani har tsoro ya zo ya shige ka sai ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatini wa an yahdurun sai karanta wannan ya tabbata hadisin Abu Dawud da Tirmidhi daga hadisin Amr ibn Shu'ay an abihi an jaddihi manzala ta sama yace idza fazi'a ahadukum fi an-nawmi falyaqul in mutun ya zabura ma'ana ya tsorita cikin baccinsa ya fada sai ya fadi wannan addu'an yace in mutun ya fade ta fa innaha lan tadurruhu ba abunda zai cutar da shi wannan raganin da kake yin ba zai taba cutar da kai ba in kai wannan addu'a ga fassaran addu'an a'udhu bi kalimatillah ina neman tsari da kalmomin Allah attammaci cikakku min ghadabihi daga fushinsa wa iqabihi da azabansa Allah ya kare ni da fushinsa da azabansa wa sharri ibadihi da kuma sharrin bayinsa ina neman tsarin Allah da kalmomin sa ya tsare ni daga sharrin bayinsa kaga da mutun da aljandu sun shiga wa min hamazati shayatin da kuma waswasi irin na shaytan shaytan sai zo maka idin ga saka maka wannan sai ya sa maka tsoro sai ka kasa yin bacci to sai kai wannan addu'an Allah ya kare ka daga waswasin shaytan wa an yahdurun kuma Allah ka ina neman tsarin ka kada shaytanu su halarto mini kar su zo wuri na a inda nake baccin nan sai kai wannan addu'an sai ka ci gaba da baccin ka Allah sai ya fare ka ma yaf'alu marra ar-ru'ya aw al-hul wanda kuma yana cikin bacci sai ya mafarki imma ya zama ru'ya mafarki mai kyau wanda yake da ma'ana awil hul ko kuma sururin mafarki aka kawai wani mafarki wani abu tsoro bai zai iya bada ma labarin sa ba don kai mafarki na tsoro yaya kamata kai na farko yanfusu an yasari mutun zai tofi a hannun a bangaren sa na hagun salatan sau uku sannan yasta'izu billahi zai nemi tsarin Allah mina shaytani daga shaytan wa min sharri ma ra'a da kuma sharrin abun da ya gani duk abun da ganin ka ce Allah ya kare ka da shi salata marratin shi ma sau uku sannan la yuhaddithu biha ahadan kada mutun ya ga yawa wani abun da ya gani na mummunan mafarkin yayi shiru kawai kar ya ga yawa kowa daga cikin abun da ya gani na mummunan mafarkin sannan ya tahawwalu an janbihi alladhi kana alayhi zai juya inda kana kwance ta dama ka koma hagu in ta hagu ne ka koma bangaren dama in kai haka to kai ma gani mummunan mafarki wannan dukkanin su sun tabbata a hadisi guda ɗaya hadisin muslim hadisin abi salama yace na kasance ina ganin mafarki sai ya dinga samun rashin lafiya sannan naji abu qatada yana fadan wannan hadisin tukunna wato duk wanda ya ga mafarki wanda ya mafarki mai kyau to wannan ya ga yawa wanda yake so daga cikin mutane wanda kuma ya ga mafarki abun da yake ki to kar ya ga yawa wani daga cikin mutane ya nemi tsarin sharrin wannan mafarkin sannan ya nemi tsarin wato sharrin ainihin wato shedan idan yayi haka kuma wannan mafarkin lan ya durrahu ba zai cutar da shi ba in ka dau wannan matakin hadisin muslim ne ingantaccen hadisi kai tofi bangaren hagu sau uku ka nemi tsare daga shaytan a'udhu billahi minash shaitanir rajim abinda ka gani na tsoron ka nemi tsare Allah ya kare ka daga shi sau uku kar ka gaya wa kowa ka juya daga bangaren da ka kwanta ka koma da bangare din wannan duk ya tabbata a hadisin muslim daga hadisin wato ainihin abi salma da kuma hadisin Jabir shi ma ya tabbatar da juyawa daga bangare zuwa bangare din ta bangaren da kai mun mafarkin yanzu ka canja ka koma wani bangaren sannan sai ya kara da cewa yaqumu yusalli idza arada zalika sai kuma mutum ya tashi ya kama sallah in yayi nufin yin sallah idan zai in ya niyan yayi sallah ya tashi kama sallan sa ba abin da zai cutar da shi. Wannan kuma ya tabbata a hadisin da Muslim ya rawaito daga hadisin Abu Huraira wanda manzala ta sama ce idan ɗayan ku ya ga abin da yake ki a mafarki falyakun falyusalli wala yuhaddith biha an-nas, ya tashi yayi sallah kada ya ga mutane ga abin da ya gani. Shi yasa mummunan mafarki ba a bada labarinsa, sai dai a nemi tsarin Allah ya kare ka daga sharrinsa. Amma kyakkyawan mafarki sai ka gaya wanda kake so, kar ka gaya wanda baya son ka, don zai maka hasada wanda baya son ka. Amma masoyinka sai ka gaya masa kila alheri ne wannan abu. Wannan a takaice shi ne a gurguje kai, ba a takaice ba. A gurguje su ne addu'o'i na bacci da kuma abin da ke faruwa a cikin bacci. Yanzu abin da ke gaba shi ne sauran addu'o'i na wanda suke faruwa yau da kullum. Mun karanta addu'an tashi daga bacci da abin da za ka yi da rana da har ka zo zuwa kwanciya, irin addu'o'in da za ka yi da zikirin da za ka yi cikin in za ka yi bacci da in ka tashi cikin bacci ko in ka yi mafarki a cikin baccinka. Har muka zo muka haɗe da in ka tashi daga bacci, kuma mun riga mun faɗi addu'an tashi daga bacci tun daga farkon karatu. Yanzu abin da ya rage shi ne addu'o'i a kan abubuwan da suke faruwa yau da kullum. Sai ka ga ka shiga hali na baƙin ciki, wani irin addu'a za ka yi? Ko ni abin tsoro ya same ka, ko ni azzalimi yana son me ya zalunce ka, da irin makamantan irin waɗannan, irin addu'a ya kamata ka yi? Su ne wanda in Allah ya kai mu bayan azumi insha Allah za mu fassara su a gurguje kamar yadda muka fassara waɗannan a gurguje. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahir rahmanir rahim. Mai tambayar farko na cewa mallan addu'ar da ake yi da safe da yamma, shin bayan sallar magariba ne yamma ko bayan sallar la'asar ne yamma? Mallan wanne ne yamma daga cikin su?
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato wannan iskalin morore shi tun farkon lokacin da addu'o'i suke da yamma. Ba mun yi bayani cewa addu'ar yamma shine daga bayan la'asar zuwa ainihin magariba. Kafin rana ta fashi ne ake addu'ar yamma. Addu'ar safe kuma daga sallan asubahi zuwa rana ta fito. Kaga kafin rana ta fito kai addu'ar safiya. Kafin rana ta fadi kuma kai addu'ar yamma. Wato kafin yinin ya shiga shine fitowar ranar kenan, kai wannan addu'a. Kafin daren ya shiga shine faduwar ranar, kai wannan addu'a. Wannan kuma mun karanta ma hadisin da yake nuna hakan din a farkon wannan karatu. Na'am.
Ya sake cewa addu'ar bude sallah mutum zai yi ta ne tare da liman, wato yana bin liman ko sai in shi kadai zai yi sallah?
To addu'ar bude sallah a sirrance ake yin ta. Ya za ka kai ta tare da liman, sai dai tambaya. Idan liman yana yi yana karatunsa a bayyane baya yin addu'an bude sallah, ni zan yi addu'an bude sallah? Sai mu ce ba za ka yi ba. Saboda fa iza quri al-qur'anu fastami'u lahu. Saboda ka in limaminka yana addu'an bude sallah lokacin da ka ji ya yi shiru yana yi, to kai ma ka yi. In kuma karatun sirri ne, ka yi addu'an bude sallah ka karanta fatihan ka da sura. Amma in a bayyane yana kabbara sai kama kira'a, to kai ka saurara ka saurari karatun al-qur'ani. Dole ka tsaya ka saurara, ba za ka yi addu'an bude sallah ba. Sai lokacin da kai kaɗai za ka yi sallan ka, ko za ka yi sallah ta sirri tare da liman, ko ka kai sallah da limamin da yake addu'an bude sallah. Na'am.
Sannan ya sake cewa mallan addu'a da ake bayan tahiyya, shin ya haɗa sallar farilla da nafila ko kuma sai a farilla kawai?
To wannan dai zikirorin da suka zo duk gabatayensu na addu'o'in da ake yi a cikin sujjada misali da wanda ake yi bayan tahiyya sun haɗe sallan farilla da nafila gaba ɗaya. Ba dalilin da ya ware farilla da nafila. Sai dai kai in kana son ka takaitawa kanka a nafila za ka iya takaitawa tunda ba wajibi ba ne. A farillan ma ba wajibi ne sai ka, don kaga dama kai tahiyya za ka iya sallamewa, ko kai tahiyya kai salatin annabi za ka iya sallamewa. Lokacin da kake da lokaci kuma time sai ka zaɓi wasu addu'o'i kuma sai ka yi. Saboda haka wannan ya danganta da kana da lokaci a lokacin da kake sallah. Haka nan in nafila ne a cikin sujjada za ka yi doguwar addu'a, an bayan ka yi tahiyya za ka yi doguwar addu'a kan ka sallame in kana da lokaci. Lokacin ran da baka da time kuma sai ka yi sallan ka kawai, kai iya wajibi sai ka tashi. Wata ran kuma za ka yi wannan addu'o'i insha Allah. Na'am.
Wannan yana cewa mallan gaskiya ne cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi ko da ƙwayar dabino ne Allah zai bashi lada kamar na mai azumi?
Gaskiya ne, hadisi ne ingantacce, man fattara sa'iman falahu mislu ajri. Duk wanda ya bawa mai azumi buɗe baki, yayi buɗe baki da wani abu, za a bashi lada kamar inda aka ba mai azumi, ba tare da an tauye ladan mai azumin ba, amma za a baka lada kamar sa. Saboda haka in ka ciyar da mutum goma suka yi buɗe baki da abincinka, kana da ladan azumi 11 kenan, naka da nan mutum da mutane 10 ne. Na'am.
Wannan yana cewa mallam mutum ne ya wankan Juma'a, ya halatta ya je sallah da wannan wankan ko sai ya sake alwala?
Sai ya sake alwala. Wankan Juma'a ba wankan tsarki bane da ma, wanka ne na ibada kawai. Wankan janaba shi ake zuwa a yi sallah da shi ko ba alwala ba, in mutum bai taba al'aurarsa ba bayan ya yi tsarki. Amma wankan Juma'a ba wanka ne na tsarki ba, ma'ana ba najasa ne a jikinka ko hadasi ko kabasi ba. Saboda haka wanka ne na ibada, wannan ba a yin wata ibada da shi, dole sai an yi alwala. Na'am.
Wannan yana cewa shin mallam mutum zai iya yin addu'o'in bacci a kwance?
To ai shine zahirin ma, an ce za a hasta mafajaka in ka rike wurin kwanciyanka, ma'ana in ka kwanta kenan. Sai dai ka ce zan iya yi a zaune? Ita maka eh. Saboda haka ko a kwance ko a zaune, don duk zai iya daukan ma'anan wannan hadisin. In ka zauna sai ka yi addu'a sai ka kwanta, ko kuma kana zuwa kana kwanciya sai ka yi, duk yanda kai ba laifi bane. Saboda haka abinda ake bukata dai kar ka yi su sai ka zo kwanciya. Ma'ana ka karkade, don sai ka karkade shimfudan ka kai komai, idan ka zo ka zauna sai ka yi, ko kuma in ka ga dama ka kwanta sai ka yi addu'o'in ka kwance ka abin nan ka tofa ka shashafa.
Ya ci gaba da cewa mallam mutum zai iya cire tufafin jikinsa kafin ya yi addu'ar bacci ko sai da tufafin a jikinsa?
To addu'an bacci sai ka yi shirin bacci, sai ka yi shiri. Yanzu idan kana son ka tube riganka ka sa kayan bacci ko makamancin wannan, ko ka sa mayafi a jikinka, to sai zama da sanda ka yi addu'an kuma sai ka tashi ka je ka nemo mayafinka ka ji ko wani rigan ka tube, ka yi wata ɗawainiya kenan, ai baka riƙe wurin kwanciyanka ba. Sai ka gama shirin kwanciyanka gaba ɗaya, sannan ka yi addu'o'in. Kuma son samu ka yi alwala kafin ka zo wurin kwanciyar naka, sai ka yi addu'o'inka. Kana kwanci, kana yin addu'o'inka za ka ja mayafinka ne ka lullubi kawai, yin lokacin sanyi ne.
Wannan yana cewa mallam zan iya yin istikara akan rabuwa da matata saboda yawan saɓani, sannan idan zan yi me zan ce?
Ai mun faɗi abin da za a ce. Wato shi saki ai shari'a ta shir'anta saki, sai dai gaskiya ne baka sani ba sakin matan nan alkhairi ne ko ba alkhairi ba. Zai yiwa ka ɗauka sake ta hutu ne, sai ka sake ta kuma ka shiga damuwa, ka shiga matsala, duk matsalolin da kuke fama da shi. Ila kun yi 'ya'ya da ita, wa zai rike maka wannan 'ya'yan? Saboda haka in abu ya kici ya kici ne, wa kai istikhara. In inda za ka yi istikharan kuma shine karatun da muka yi na istikhara. Ka karanta wannan addu'an, ka roƙi Allah ta'ala in rabuwa da ita shi ya fi alkhairi, shikenan Allah ya zartar maka da wannan abu. In ba alkhairi ba ne kuma Allah ya canja maka mafi alkhairi, shi ne sai ya sa maka haƙuri, ka ci gaba da haƙuri da ita ko ya canja halayenta ta daina maka wannan abin da take maka.
Wannan yana cewa mallam in an haifi yaro yaushe ne ya kamata a yi masa huduba, ranar da aka haife shi ko sai ranar 7 da safe za a yi hudubar ko kuwa da yamma?
Ranar da aka haife shi ya kamata, ni ban san inda aka samu bayan kwana 3 ba. Ranar da aka haife shi kawai kai masa huduba, in baka yi rannan ba washegari, in baka yi ba washegari, in baka yi ba har zuwa dai ranar suna, kafin ranar suna. Amma son samu ai aka ce hikimar da yasa a yi kiran sallah a kunninsa na dama, saboda da in ya zo duniya ya zama abin da zai fara ji shi ne kalmar shahada. To kaga a rannan ne kenan, amma in bayan kwana 3 ne ka ya ji surutu da yawa, ya ji hira da yawa kafin a sa masa. Tamma duk da haka dai bai ɓaci ba za a iya yi din, amma son samu ran da aka haife shi a masa hudubarsa. Na'am.
Wannan yana cewa mutum ne yana aikata ayyukan banza kamar su zina sata da sauransu, sai wani ya kashe shi, shin wanda ya kashe shin zai ɗauki laifukan da yake aikatawa kafin ya kashe shi kenan?
Zai zama laifin kashe shi daidai, amma zai ɗauki laifukan sa. Wala tazuruwa ziratun isra ukhra, wani ba da ɗaukan laifin wani ai. Saboda haka in ka kashe shi ka ɗau laifin kashe shi, me yasa za ka kashe shi? Saboda haka kana da laifin kashe shi da kai, laifukan sa kuma suna na tare da shi, ba mai ɗaukan laifin wani. Ba bara a ce abin nan wani ya ɗau zunubin wani ba, ba zai yiwa. Saboda haka nasa zunubin na nan, kai ma naka na kashe shi da kai ba tare da haƙƙi ba yana nan.
Wannan yana cewa mallam an hana ba da labari na mummunan mafarki. To shin idan mutum yana neman shawara akan wani mummunan mafarki da ya yi, shi ma wannan hanin ya shafe shi?
To neman shawara da neman fatawa wannan ba ba da labari ba ne. Baka ga ba halatta a faɗi aibin mutum ba, amma in fatawa za ka yi ko neman shawara sai ka zo ka ce ni ina da matsala da iyayena, gashi ga abin da take min. So da baka mafita ko baka fatawa, ina da matsala da babana, gashi ina da matsala da mijina. duk wannan ya halatta in ababin neman mafita ne ko kuma ababin fatawa. Amma haka kawai kuma baraka je kai ta fada kai ta fada kana aiban kana aiban ta so. So da haka mummunan mafarkin ka kasa ni zuwa hankalin ka ya tashi. Kana son ka je ka ga wani ya baka shawara me mafita. In ka je ka ga masa baka yi ne aka hana.
Wannan mai tambayar ya ce mallan na kasance mai yawan kasala. Mallan ya halatta na sha tramol guda daya. Dan jikina ya warware domin na ji dadin bautawa Allah ko bai halatta ba.
In ka sha ɗaya gobe za ka sha biyar ayi. Ai kasala ta da magani ba sai ka sha kwaya ba. Inna Allaha lam yaj'ifa ummatihi fi ma harrama 'alayha. Allah bai sanya waraka al'ummata cikin abin da ya haramta ba za ka sha kwaya ka ce wai don kasala ba. Ai duk wanda kaga ya zama dan kwayan da aka yi fara ai. Daga kasala ne yana shan tramol ɗaya dawo biyu ya dawo uku a haka har ya zama dan kwaya. Duk wanda kaga suke har suka zama ba za su iya komai ba sai sun sha kwaya. Saboda haka kasala maganinta farko kai addu'a Allah ya tsare ka daga kasala. Kai a kai du'a al-hammi wal hazan. Allahumma inna a'udhu bika al-ajazi wal kasal wal bukli wal jumni wa dhala' ad-din wa ghalabat ar-rijal. Ka nemi tsari daga me daga kasalan kanta manzalla yana neman tsari daga ita. Na biyu kuma maganin kasala shine ka yaki shedan ko kana kasalan ka ci gaba da aikin ka ka ci gaba da yi kana yi kana yi shedan dai sai na zai daina sa maka kasalan. In kuma ka gane ciwo ne ka je ka nemi maganin ciwo don basur yana sa kasala ai. Sai ka je ka nemi maganin basur ko dan Kano ma ko makamancin wannan. Sai zaka je wajen likita ya auna kan me yasa kake da yawan kasala. Zai iya gaya maka sai ka sha magani na halal wanda zai taimaka maka da kasalan ka amma ba kwaya wanda za ta saka karfin jikin ka. Kuma ba za ka fake da wannan ka ce wai don kai ibada ba, wato kai qiyamul layli. Ba haka al-wasailu al-ghayatu la tubarriru al-wasila. Shi ne kaida a musulunci. Ba za ka aikata haramun wai nan gaba za ka yi wani aikin alkhairi ba. Wannan aikin alkhairin da kai da ka bi hanyar haramun ba zai yafe maka zunuban da ka dauka na bin hanyar haramun ba. Yahudawa ne suke da irin wannan. Amma mu musulunci ba mu da wannan. Ka bi hanya ta halal ka roki Allah ta'ala ya cire maka kasala don kasala cuta ne yana hana mutum yayi komai. Indai mutum mai kasala ne to gaba ɗaya ba abin da zai yi a rayuwarsa ko aikin addinin sa bai zai yi yadda ya kamata ba neman duniyar sa bai zai yi yadda ya kamata ba. To ka bi hanyoyi na halal Allah ya kare ka daga su.
Mai tambaya ta gaba kuma cewa yake idan wato addu'o'i da aka karanta na wato kwanciya ana iya yi wa yara sannan kuma in sun firgita cikin dare me ya kamata a yi musu.
To abin nan shi yaro kam kaga wannan addu'o'i da suka zo mutum zai yi wa kansa ne. Sai dai yaro saboda ayatul kursu tana magani ana taufi da ita su falaki da nasi da kul huwallahu sai ya kamata yara a musu taufi ne. A mu tofa musu kul huwallahu da falaki da nasi da ayatul kursu. Allah ta'ala ya kare su. Idan yaro ya birkita shi ma haka nan wa'innan abubuwan su zaka me zaka tofa don galibi aljani ne ko shaidan. Saboda haka da zaran yaro ya birkita ka karanta masa kul huwallahu da falaki da nasi da atul kursi ka tofa masa insha Allah kuma zaka ga yaron ya nitsu. Na'am.
Daga karshe akwai takardu da bayan Allah suke rubutawa kamar yadda aka saba suna neman mallan da sauran yan uwa su ta maka musu da addu'o'i bisa bukatunsu a wajen Allah madaukakin sarki.
To masu bukatan addu'o'i Allah biya musu bukatunsu na alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi. Wannan karatun da kamar yadda na faɗa yau za mu dakatar da shi insha Allah. Sai kuma mun haɗu a wurin tafsiri ko kuma bayan Ramadan za mu ci gaba da karatuttukanmu kamar yadda muka saba. Kuma wannan makasudin wannan karanta wannan littafin shine zikirin da ke ciki ya zama muna yi. Wannan duk wanda muka karanta a nan bamu da shakkansa cewa daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Kuma kowanne hadisi ma ne ya kawo a littafin nan sai na koma asalin inda ya ɗauko wannan addu'a ne na tabbatar da cewa haka ne. Saboda haka bamu da shakka ko misƙal zaratin a wanda muke karanta wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan kuma in ka rike wannan to shine ba za ka rungume bidiyoyi ba. Amma in baka rike na sunnan to ko shakka babu bidiyoyi kuma in sun zo da su rinjaye ka. Sai kai suna cewa ai ba sa son zikiri ba sa zikiri da sauransu. Su kuma zikirin da suke na bid'a ne. To kai ka zama mai zikirin. Duk wanda ba zikiri ai yana da matsala. Kamar raye ne da macece. Macece shine wanda ba zikirin Allah. Raye shine wanda yake zikirin Allah. Kai zikiri amma wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma yana da kyau in kana yin ka san me kake fada, ka san me kake fada. So da haka wannan karatun yana da kyau ka neme shi ka saya ka dinga sauraron sa yau da gobe insha Allah za ka fara fahimtar addu'o'i. Sannan littafin kuma ya zama yana hannunka. Abinda ka haddace kai da ka, abinda baka haddace ba kuma zaka iya yanzu azkaru sabahul masa ko na baccin nan musulmi ka yana bakin gadonka, in ka zo kwanciyar bacci kawai ka zo ka buɗe littafin ka ka karanta gaba ɗaya, shikenan sai ka kwanta duk abin da ake bukata. Kuma yau da gobe in kana yi wallahi za ka haddace, yau da gobe za ka haddace, shikenan ka rike addu'o'in sunna, ka rike zikiri, kowace akwai zikirin da za ka dinga yi. Idan mutum haka ya samu kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala, ubangiji ta'ala ya taimake mu. Sannan na biyu, na ba wa ‘yan uwa haƙuri. Wasu suna ganin kamar mun kan fara littafi sai mu bashi mu shiga wani littafi. To ni ina ganin ba haka bane. Ni ina daga cikin masu yakan a fara littafi a jane shi ba a gama ba a sa wani littafi. Sai dai mu abin da muka yi shine mun rufe wannan littafin, za mu karanta wani ko mu ɗauko wancan mu ci gaba. Abin da yasa kuma muna duba muhimmancin abin da za mu karanta din ne. Yawanci littattafin da muke wani sai mun yi shekara goma ba mu sauke shi ba. To yaushe za mu dawo kuma mu karanta wasu ƙananan littattafai masu muhimmanci. Shi yasa na ajiye Riyadhus Salihin muke kitabu Tauhid, wanda yanzu mun kusan gama shi. Idan muka gama kuma za mu dawo mu ci gaba da mai Riyadhus Salihin. Muka ajiye sauran littattafai muke Hisnul Muslim. In muka gama shi kuma za mu zo mu tsora akan littattafai mu, amma ba cionke muke yi ba. Kamar yadda wasu suke yi, in ana tafiya ana tafiya, da an zo babin sallah, an gama babin sallah sai a ajiye littafin, sai a sake ɗauko wani. To da kana wuce babin sallah kuma ka shiga wani rikici kuma a karatu. Da an wuce babin sallah, an shiga zakka rikici, an shiga aikin haji, an shiga irin su aure, su ciniki da sauransu, to kaga wannan ba daidai bane. Za a koya mutum addini, ka koya masa gaba ɗayansa ibada da me da mu'amala. To ba wai mun yi haka bane. Mu kowane littafi muka ɗauko muna kare sashi har ƙarshe kafin kuma mu ɗauko ɗayansa. Sannan na biyu kuma, irin latin da nake da jinkirin da nake yi, ka zo kai sallan magariba kana jiran karatu tsakanin magariba da isha, amma sai isha za a zo a fara karatu. To shi ma sai ku yi haƙuri, haka ɗabi'a ta take. Amma wani lokacin karatun ne yake sa hakan ne. Wani lokacin tun bayan la'asar, daga yin sallar la'asar zan zauna ina binciken karatun, wallahi sai karfe 7:30 nake gama. Karfe 7:30 da kake jira na anan ɗina ne, ko ina nan ina fama hankali na ya tashi wata matsalan ma na kasa gane ina take, in shiga nan in fita nan kafin in gano ta. Saboda ba na son in zo in faɗi wani abu wanda ni kaina ba ni da yaƙini a kansa, ko ban gama fahimtansa ba. Amma inda irin karatu ne kawai in zo ne fassara kawai, ko matsala ban yi taƙiƙinta ba zan zo in faɗa, kaga wannan da mai sauƙi ne. Ko kuma a ce a sati sau ɗaya nake da karatu ko sau biyu, kaga wannan ina da lokaci da yawa. Amma kullum ba inda kake zuwa kawai nake karatu, akwai wuraren ina zuwa, wasu wuraren da ya karatu kullum kai baka san ma ina zuwa ba, kuma bana son ma ka sani saboda mai taƙaita maka wahala. Saboda haka kullum cikin aikin kenan, ba wannan abu shi kaɗai mutum yake ba. Kuma sannan ƙwaƙwalwa tana buƙatar hutawa. Mutum ba hutawa sai ya haukace yayi, wallahi sai ka haukace. Saboda haka yana buƙatar in kai kuma ka ɗan huta, ƙwaƙwalwanka ta huta kafin ka sake mai ka sake. Kuma duk lokacin da ƙwaƙwalwanka ta huta, in ka dawo ka fi nishaɗi a karatu. To wannan shekara mun yi ta yin karatu babu hutu, babu wani dogon sati ɗaya ne za a ce ba a yi ba, ko ba ma yi hutun sati biyu cikakke ba. Ana ta yi har mutane suka gaji, har wasu suka gaji saboda yau da gobe kawai ana yi ba za a. Ni kuma na ce ba za a fasa ba. So da mun yi shekara 2.5 a can baya ba mu yi ba. Ake ta tafiya, ana ta tafiya a haka ne, ana ta tafiya. Ni kuma ko da sabu ɗaya ne yake gabana zan iya yin wannan karatun mai dame mu. Don da mutum takwas na fara, mutum bakwai a wancan masallaci, har aka dawo sabu ɗaya biyu ɗin har ake cika. Saboda haka duk abin da za mu faɗa za mu duba me zai amfani jama'a ne. Menene zai amfane ka sai a faɗa maka shi. Me zai gyara maka ibadanka. Ba muna duba me mutum yake so a masa wani. Ba wai kai me kake sha'awa kake jin daɗinsa izo in karantar da kai shi ba. Ba shi nake dubawa. Me zai fi amfananka ko da ba ka son sa. Shi nake dubawa in karantar da kai shi. Ni abin da na ɗauka kenan. Amma inda yanda kake so ne kawai, akwai wasu abubuwa masu sauƙi in na zo zan koya maka su cikin ƙaramin lokaci, kuma za ka yi nishaɗi ka tashi kana jin daɗi, gobe ma za ka zo za ka jawo ɗan uwanka ma ya zo. Amma wannan ni ba su ne me, ba su ne a gabana ba. Abin da zai amfane ka, wanda za a sha wahala kan a fahimce shi, shi ne nake so in koya maka. Ina fatan mutane za su fahimce ni, kuma su dinga yin haƙuri a bisa yunwan da suke ji da bacci da sauraro da ƙosawa da sauransu. Ni ma kuma ina shan wahala ɗin kamar yadda kuke shan wahala. Ubangiji ta'ala ya kare mu, Allah ya ƙara mana imani, Allah ya ba mu dogewa akan gaskiya, Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon binta. Allahumma hadina fi man hadaita, wa tawallana fi man tawallaita, wa barik lana fi ma afaita, wa sarif 'anna sharra ma qadaita, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka, innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adaita, tabarakta rabbana wa ta'ala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.